Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma Allah da shi gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin ma sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilan mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasu Gidado, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa, kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Kada na jaku da nisa, ga dai ci gaban tattaunawar.
Kowa yayi murna ya ji dadi, kuma wannan wake in ka shuka ta zaka yi fishi su biyu ne kawai kwata kwata,
har ma kwana ka karga
kwana 75 ka girbe. Kin ga shine
to na da ban kwanaki nawa yake
ba zai sa ba zai abin nan taba shi sosai ba
namu na da da ba ai wannan binciken akai ba
ba ai ba zai kan kai ko wata uku ko wata hudu
kwana 110.
To yanzu wannan dokar za ta ƙara ƙarfafa wannan binciken ne ko menene ainihin dalilin da yasa kai tunanin ka wannan dokar?
To alhamdulillah, wannan doka kwanakin baya mun ziyarci ƙasar Holland, amma tafiyar farko ba da ni aka yi ba saboda wata larura. Shi shugaban kwamiti na Senate da City Council, mutanen City Council an je ƙasar Netherlands, an ga abubuwan duka da ike kwatankwacin irin wannan bill. Shi wannan bill da aka je Netherlands sai aka ga amfaninsa, cewar wato private da 'yan kasuwa suna da rawa da suke takawa a harkar noma, saboda an ba su dama saboda wannan doka. Doka ta ba su kariya da duk abin da ya kamata wajen mutum in ya sa jarinsa ba zai yi asara ba. To saboda haka kuma yanzu kin ga yasi da aka yi by United Nations cewa nan da shekara 2050 tarayyar Najeriya za ta zama ita ce ƙasa a duniya ta uku wadda ta fi kowa yawan mutane bayan ƙasar China da ƙasar India. Kuma in mutane sun ƙaru, aikin ga ƙasa wajen da ake noma baya ƙaruwa.
Raguwa yake
yi,
mutane
za su nemi. Kuma yau in kana da hekta 10, ƙarshen ta za ka da hekta 1 ko 2 saboda yawan mutane sun ƙaru. To amma bincike kuma sai ya nuna cewar a hekta 1 ɗin nan in an yi shi da kyau za a iya samun abin da za ka samu a hekta 10. Shi ne amfanin irin wannan doka, domin ya ba da dama a yi bincike saboda halin yanayi da kuma kamar yadda wannan aka yi maganar su a yawan haihuwa da sauransu. Saboda haka dole ne harkar abinci za ta ƙaru kashi 70%
nan da shekaru nawa kenan?
Nan da shekaru 2020 zuwa 2050.
Abubuwan na tafiya tare kenan?
Abubuwan yana tafiya. Saboda haka mu mun yi hangen nesa bisa ga shawarar abin da ake cewa scientist namu, masananmu, cewa ya kamata a yi wannan bill kamar yadda na gaya miki, kuma mun ga alfanunsa a wancan ƙasashe domin yana aiki irin su Brazil dinnan da wannan ƙasashen Turawa da sauran ƙasashe, irin ma kamar irin su Morocco nan, kamar irin su South Africa. Duka wannan doka ta taimake su akan harkar noma, domin sun ɗan yi mana nisa a maganar noma a yanzu. Kuma ƙarin bayani da nake so in yi akan wancan shi wake, akwai abubuwan dama da yake damun mu a nan. Wato idan muka noma abu, yawanci ana samun matsala wajen abin da ake cewa Bature post harvest losses. Wannan abubuwa suna ci mana tuwo a ƙwarya ƙwarai da gaske, domin ko jiya ma da muka yi taro da mai girma mataimakin shugaban ƙasa a Transcorp an jaddada wannan magana ta post harvest losses in ka noma yadda ake yin asara kashi 50 cikin 100 dialogue na food summit da aka yi wanda za a tafi United Nations aka tattaro bayanai yadda menene kudirin Najeriya da za a tafi da shi a wannan a ga cewa an samu abinci mai inganci duk kuma wannan dama hasashe ne na cewa yawan mutane zai kara a duniya by 2050 din nan za a duniya za ta kai mutum biliyan 9.5
za ta tashi daga biliyan 7.5
zuwa
an karu da biliyan
2.3 biliyan ne zai karu daga nan zuwa 2050
Dr. Rose binciken nan da kuka yi akan wannan ingantaccen iri na waken nan da kika ce kun kaddamar ya kwashi shekaru 15 to yaushe ne za ku fara bincike akan irin su masara da aka fi yawan cin su da su shinkafa da har abinci zai wadatu
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Sandalin arziki